sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Amurka ta sa ido akan rahotanni game da yadda kungiyar Boko Haram take kwace unguwanni a arewa maso tsakiyar Najeriya. Lamarin da ake gani wani sake kunno kai ne da kungiyar mai alaka da Al-Qaeda ke yi. Jama'a jihar Niger Najeriya da suke kashedi akan ayyukan Boko Haram tsawon watanni. A cikin wannan lokacin sun yi ikirarin cewa kungiyar mayakan tana cikin kauyuka 500 a fadin mazabu 8 a cikin mazabu 25 na jihar. Amma jama'a Amurka suna takatsantsan wurin yanke hukunci ganin yadda ta'addancin ke habbaka cikin gaggawa, lamarin da ya sa nasarar da Boko Haram da kawata mai alaka da IS, wato IS Afirka ta Yamma, ta koma faɗi tashi a cikin watanni da dama da suka shuɗe. Wani sanata Amurka a kwamitin ayyukan soja na majalisar dattawa ya yi kashedin tashin hankali da kuma yunkurin kwace Taiwan da ƙarfin soja da Beijing ke yi ka iya sauya tafiyar duniya. Kane ya yi kira ga shugabannin duniya da su taimaka wa demokuraɗiyyar Taiwan. Taiwan tana fuskantar barazana mai tsananin gaske daga gwamnatin kama karya mai tsananin iko da babbar manufa da kuma tsananin bukata, inji Dan Sullivan dan majalisar dattawa daga jihar Alaska. Batun na Taiwan a cewar Sullivan ba batu ne da ya kamata a dauke shi da wasa a gwagwarmayar neman iko a duniya ba, sai dai ya ce muhimmin batu ne tsakanin mai cin gashin kai da kuma mai mulkin danniya tamkar Berlin ta Yamma yayin da ake tsaka da yakin cacar baki a duniya. Hukumomin Majalisar Dinkin Duniya suna shirin kaddamar da aikin maganin rigakafin cutar shan-inna ga yara 'yan ƙasa da shekaru 5 a ƙasar Afghanistan, ƙasar da har yanzu take fama da cutar mai nakasa yara duk da gangamin rigakafin na sama da shekaru 30 wanda ya kusan kawo ƙarshen cutar a duniya. Za a fara yi wa yara rigakafi a Afghanistan ne a ranar 8 ga watan Nuwamba a karon farko cikin shekaru 3 bayan da sabuwar gwamnatin Taliban ta bada amincewarta. Wannan gagarumar nasara ce da yanzu za ta ba mu dama shiga ko ina a cikin Afghanistan, muna bi gida-gida muna yi wa yara rigakafi, inji Dr. Hamid Jafari, daraktan yaki da shan-inna a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO a yankin gabashin Mediterania. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fadar shugaban Amurka ta White House ta yi kira ga duk wanda ya cancanci rigakafin COVID-19 na uku a Amurka da ya je ya karbi wuni guda bayan da hukumar kiwon lafiya ta Amurka da kuma ta sa ido akan kamfanonin sarrafa magunguna suka tabbatar da a ƙara adadin rigakafin da ya kamata a ƙara yin su. A wani taro a fadar White House da kwamitin yaki da cutar COVID-19 ya yi, daraktan hukumar CDC Rochelle Walensky ya yi bayani akan su wane ne suke buƙatar ƙarin allurar rigakafin. Ya ce mutane da aka musu rigakafi da Pfizer ko Moderna da suka haura shekaru 65 ko kuma suka haura hakan watanni 6 bayan da aka musu alluran, da manya da suka dade a gidan tsofaffi, da mutane da ke fama da rashin lafiya, da kuma waɗanda ke aiki a wurare masu hadari, to lallai suna da buƙatar ƙarin rigakafi na uku. Amma ya ce duk wanda ya yi rigakafin Johnson & Johnson bayan watanni 2 ko fiye da haka zai buƙaci ƙarin allurar. A jiya Juma'a sojojin Habasha sun kai samame ta sama a birnin Mekele, hari na 5 da suka kai akan babban birnin yankin Tigray tun daga ranar Litinin. Sai dai nan da nan babu wani rahoto akan mutane da suka mutu a farmakin na jiya Juma'a, wanda shaidu suka ce harin ya afka ne akan filin wani manomi a kusa da katangar jami'ar Mekele da ke gabashin yankin. Wani jirgin sama aikin jin kai na Majalisar Dinkin Duniya da UNIFIL Mekele sai da ya koma birnin Addis Ababa a jiya Juma'a saboda wannan farmaki ta sama, a cewar Gemma Kunele, shugaban ofishin Majalisar Dinkin Duniya a yankin kana babban jami'in shirya ayyukan jin kai. Kunele ya ce hare-haren ta sama a wannan mako da kuma sabon rikici da ya barke yana mummunan tasiri a yankin saboda babu wata motar da kun kaya da ta shiga da kaya yankin na arewacin Habasha mai fama da tashin hankali tun daga ranar Litinin. A ƙarshe, a jiya Juma'a, wakiliyar Majalisar Dinkin Duniya ta musamman a Myanmar ta kira ga shugaban sojan ƙasar da ya sauka daga karagar mulki kane mika mulkin da ya kwace a ranar 1 ga watan Fabrairu daga zababbiyar gwamnatin farar hula.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Wanda a yau za mu tare jihar Sokoto mai fama da matsalar tsaro da ta kai har sai da babban hafsan hafsoshin dakarun Najeriya Lieutenant General Faruk Yahaya ya yi tattaki takanarsa Abuja har birnin da Shehu. Soma dalla gabanin isar babban hafsan hafsoshin sojan Najeriya jihar ta Sokoto ta yi ta fama da hararen yan bindiga iri-iri inda sa'o'i 24 kafin isar su birnin na Shehu yan bindigar suka hallaka sama da mutum 60 a yankin Goronyo. Ko da yake alƙalamin mahukunta na nuna cewa mutum sama da 40 ne yan bindigan suka kashe, da yake marabalale da babban hafsan hafsoshin dakarun Najeriya gwamnatin jihar Sokoto Barista Amin Wazir Tambuwal ya jaddada bukatar da ke akwai na ƙara dakaru da kayan aiki don tunkarar yan bindigar gadan-gadan.
Haka kuma zan ci gaba da mika bukatar ƙarin dakarun tsaro da kuma ƙarin kayan aiki kamar yadda muka sassauna a kibance tsakanin jiya zuwa yau. Sai gashi kuma mun samu labari mummuna, labarin harin da aka kai a cikin ƙwaryar garin Goronyo inda gomman mutane suka rasa rayukansu kuma har yanzu ana ci gaba da kirga sauran. Saboda haka bamu da tabbacin ko mutum nawa suka rasa rayukansu. Matsayin lambar yan ta'adda ke sha a Zamfara shi yasa suke kwararowa a nan Sokoto. Saboda haka muna buƙatar da ku yi bitar farmakin da kuke yi a Zamfara. In so samu ne a fito da irinsu a tsakanin Sokoto, Kebbi, Zamfara, Kaduna, Katsina da kuma Niger. Saboda duk waɗannan jihohin su ne ke shan wahala a yanzu saboda an matsawa yan bindigar a jihar Zamfara.
A cikin jawabinsa babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya Lieutenant General Faruk Yahaya ya ce
sha'anin tsaro lamari ne da ya shafi kowa. Wannan nema ya samu ka faɗaɗa tattaunawar ta hanyar janyo duk masu ruwa da tsaki akan sha'anin tsaro na jiha. Gwamna shine na farko, sa'annan sarakunan gargajiya, su ma sauran shugabanni suna ciki da kuma 'yan jiha da abin ya shafa. Za mu ci gaba da haɗa hannu domin aiki tare. Wannan shine ma'aunin da muka baiwa babbar hidikwata da kuma sojojin da aka girke a wurare na surika bibiya da kuma karɓar bayanai. Saboda 'yan ta'addar nan da muke yaƙa ba daga wata duniyar suka zo ba. Da mutum zai karɓi kuɗin fansa ya je saman dutse ya zauna, dole ne ya shigo cikin gari kuma makwabtansa da sauran mutane sun san shi. Saboda haka idan muka yi aiki tare za mu iya kama su tun kafin su kawo mana hari.
Babban hafsan hafsoshin dakarun Najeriya kazalika ya kai wa mai alfarma sarki musulmi Sultan Sa'ad Abubakar ziyarar ban girma game abin da mai alfarma ke cewa.
But I want to assure all of you, not just you afterwards, but the entire Nigerian military of our total commitment.
Ina tuna ba wa dukkanin waɗanda ke wannan wajen tabbacin ba ku goyon bayan duk da kuke buƙata domin samun nasarar yaƙi da kuke yi da wannan matsalar ta tsaro. Wannan matsala ba ƙarama ba ce kuma kuna iyakacin naku ƙoƙari wajen yaƙi da matsalar. Tabbas da kawunan mu za su kasance a haɗe. To fa ba za mu iya samun irin wannan matsalar ba. Idan ya kasance muna haɗa hannu wajen tunkarar matsaloli, to tabbas za a samar da mafita. Amma idan ya kasance akwai matsaloli kuma kowa na nuna halin ko oho, to fa lamarin na iya yin kamarin da ba a zata ba.
Daga bisani General Faruk Yahaya ya ziyarci bataliya ta 8. Babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya kazalika ya ziyarci yankunan sabon birni da Goronyo inda yan bindigar suka tafka aika-aika. To ko menene fatan Sokotawa dangane da wannan ziyara ta babban Hafsan Hafsoshin? Ga ra'ayin wasu mutanen gabashin Sokoto, wato Honorable Muhammad Idris Danchadi, dake zama tsohon shugaban karamar hukumar Sabon Birni, da kuma Basharu Altuna Gauyawa Isa, wanda shine shugaban rundunar adalci a jihar ta Sokoto.
Mu abinda an roƙo mu na farko game da wannan ziyara ta shi, Allah shi sa ziyarar ba ƙarin samaki bane za ta ja muna. Domin in ka diba ko kada bibiye da ayyukan waɗanga ƴan bindiga, babu shakka ko yaushe suna son su nuna ma hukumomi su suna nan tsaye da ƙarfin su, kuma suna iya kai ɗauki da farmaki ko yaushe sun haga dama kuma ba za a tare su ba. A haka nan ta sha faruwa, wanda yake wannan shine ba shine na farko ba. To wannan ziyara da yake dab da kawowa kuma ainihin wannan al'amari ya faru a cikin garin Gwarayo ba wani abun mamaki bane, abu ne wanda yake cewa suna iya yi ne domin sun saba su ƙara nuna ma gwamnati cewa suna nan tsaye, kuma su ke da iko wannan yanki, ba ainihin hukumomi ke da iko da shi ba. Zuwan da ya yi Sabon Birni da Gwarayo zuwa Sabon Birni ba wani al'amari ba ne sabo ga mu mutanen wannan yanki, saboda mun sha ganin motoci su yi ɗauki su yi dandazo tun daga Kaduna, tun daga Zaria, mota 15 zuwa 20 su yi layi kamar waɗanda za su ta haya su yi wani altabu wanda an ta kamar me wanda an na kauda makiyi, amma su zo su wuce Isa su zo Sabon Birni su yi kwana su shawo talle-talle na Sabon Birni su dawo Isa su yi kwana su koma wasu inda sun kai to ba wani bakon abu bane. Sannan zuwan da ya yi a can Isa da Sabon Birni da jami'an tsaron da ya ɗauka sun ka tahi domin tunanin wai wani kiyasi ko kuma wani ainihin kallo na gani da ido na abubuwan da sun kawaru, babu wani abu wanda ita gwamnatin wadda ta ɗauke shi ta kai shi can ba ta sani ba. Babu wani al'amari wanda dukkan masu ikon can tun daga rauna har zuwa waɗanga ciyamomi waɗanda ga kalihun ƙananan hukumomi ba su sani ba. Babu wani al'amari sabo. Mu dai abin da muke hange cikin wannan al'amari, ko ma ya kai ziyara ko bai kai ziyara ba, abunda muke bukata ainihin a kawo dauki a tafi da jami'an tsaro a isko su har tun gaggakin su, a yi attabu da su, a yi takari in shirye ake ainihin a cinci rayukan jama'a. Ko kwamishinan tsaro na wannan jiha ya tabbata ya nanata waɗannan ƴan bindiga ba baki bane, an san su, an san uwayen da sun kahe su, an san gidajen da an kahe su, an san wuraren da suke gudanar da waɗanga ayyuka na ta'addanci, an san kuma irin yadda suke gallaza ma mutane azaba. To kaga babu wani al'amari sabo wanda muka gani wannan tahowa da wannan tahiya zuwa Sabon Birni kasar gobir da ainihin Gwarayo za shi haihuwar sanadiyar wannan ziyara, ba mu gane shi ba.
Alhamdulillah da Bashir babu wanda bai ga wannan al'amari kuma dare da rana ban dauki wani abu ba, saboda yadda ya kamata a ce an kaddamar mu mutanen nan da yaki da girman da suke da shi, sai in ga kamar ainihin gwamnati tana wasa da al'amarin gaba dai. Sannan kuma idan ka zo ka dibi kashin da an kai na Sokoto, dan kashin da an kawo mutane a Gwarayo ba magana ma ishi don Gwarayo tare ba, magana kashin da na Sokoto, zaka ga babu wani yanki wannan bangare har zuwa musamman zuwa cikin garin ga inda babu mutanen da an halaka. Kasuwa ce ta Gwarayo wadda take hada ko ina, duk wannan zunna mu babu wanda bai zuwa da kuma wanga zunnan na cikin Sokoto, babu wanda bai zuwa nan kasuwa, saboda al'amura guda biyu da ke zama ta international market. Kai ina da yakini cikin kashin da an kai, in an kace da gabar da kididdiga sai ka iski karshen da an kashe wani mutunan ga ko Benin ko Niger waɗanda ke zakkuwa sayan albasa. Gwarayo market is national market ce ai. To kaga in ka dibi wannan kashi da Gwarayo da an kai, abubuwa ne na Ubangiji Allah da yake bayyana mutane a kullumin. In kana wasa da abu ko kana ma abun riƙon su kai na kashi, har ya kai lokacin da wannan abu zai hito kiri-kiri a ce an kashe wannan mutane gaban shugaban ƙasa, gaban jami'in tsaro, gaban gwamna. Me yasa nace haka? Gaban duk wani babba dan radda an kashe waɗannan mutane, shugaban sojoji yana cikin garin Sokoto, yana jihar ga, kuma sannan wakilin shugaban ƙasa na.
harkar tsaro. So kaga kenan an tabbatar musu koko sun gwada musu karihin da suke da shi. Kuma magana figawa an da aka shiwa naji kana magana ana cewa official ko 30 ko raba ana magana mutane kusan 72 zuwa 100 aka magana su. Akwai mutane sun ka halaka wasu sun zabura masu hada ruwa gulin gurayo. Ba a magane su misali. Hayyo ana neman mutane. Ididdig abin da zai hada maka cewa wai ga adadin wanda ya mutu a wannan kasuwa. Wallahi tallahi bare ga maka sai dai daga baya wanda bai ga dan uwa ne ba in ya kai bayanin cewa wane ya zo kasuwa rana kaza bai zo ba. Sannan na biyu mu da hajjin magana tsaro. Shi yanzu shugaban sojojin Najeriya wanda a dan Sokoto na ma kan kasa ya ga abin da ya faru wannan wuri. Sannan ya gani yana gari sun ka nuna mai suna nan. Sannan kuma maganan ma da aka yi ana wadin waiwan ga operation din da aka yi cewa saboda abin da aka yi zanfara shi ka tasowa shi taho nan ne shi ne aka damun mu wannan magana faɗi ne mutane kai dabbobin ga inda mutanen ga suka muna cin kashin ga da aka yi babu daba guda da asabuwa dan an yi abu zanfara ta dawo saban bini ko ta dawo isa babu shi ko cikin zanfara bangaren zanfara ai ba niki misali ba har ya magana cikin magana aka yi ta shinkahi okay ba shi sai ruwan shinkahi lokacin ci ba me ya rama ta shinkahi ba gulbi ba ai ba isa ce ba amma har yanzu dabbar da ka sani ta babban daba misali ta babban shahararren dan daga ga aka magana tun shi a lamarin bai ta ko kalaba ko koma ko minti guda ko koma guda ko taki guda ko ce maka ya daga ta wuri kariya shi kai ga dukan bayanan aka ai mutane na zuwa ga gaba su to sun zo aka ba labari so an sha fada mutane ana badawa sai a ce ana tattarawa information ana samun labarai daga masu ruwa da tsaki ko community wannan ga abin shawa shin labari nawa abin nawa muka tahiya mu shako mutanen mu su shako wanda a kauye shako mu to mu fadi amma shin wani ne an ka dauki mataki yanzu misali an dauki sojojin da aka yi su a birni ko da mun ka dawo ni shiga sabon birni ina nan sojoji sun ka tai motocin da awuri da ya gani su taka yaki na ra'ayi na duniya amma shin duk abin nan da sun kai da sun ka tai sun ka dawo mina naka
masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauki da ci gaban wannan shiri a madadin sashin Hausa na muryar Amurka Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti Hassan Maina kai nake sallama da ku mu kasance lafiya
gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
sake kasancewa da ku akan shirin nan mai farin jini wanda aka yi masuna da dangari shiri ne na sashin Hausa na muryan Amurka tare da hadin gwiwan Alpha Radio 104.9 a birnin Kumashi kasan Ghana sunana Audu Zahiri yau akan wannan shiri mu tattake zuwa garin Bakwai inda muka samu tattaunawa da mai martaba sarkin zabarmawan Bakwai Alhaji Muhammad Nurdin Adam inda ya koro muna tayirin garin Bakwai a takaice
sunana Muhammad Nurdin Adam sarkin zabarmawa Santi Bakwai kenan to gaskiya Santi Bakwai ne yana cikin kasar Ghana Afrika ta yamma sannan kuma cikin jihar Ashanti na Ghana nan muke insha Allah
akalla wani shekara aka hasasa wannan gari a Santi Bakwai
to gaskiya a Santi Bakwai ne kamar yadda tarihi ya nuna da ya fi shekara 200 da wasu ƴan kaidi shi sa kallade haka nan zamu estimate shi mu gani yanda yake suwa suka hasasa wannan gari na Asanti Bakwai
to gaskiya Asanti Bakwai zango insha Allah da ikon Allah kuma da tarihin da muka ji kuma ba wai tarihi ba na Jabu ba Hausawa ne suka kakkasa suwa hasasa shi da Kanawa da Kasnawa da Sakkwatawa su suka kafa Asanti Bakwai
shin zaka ba mu tarihin Asanti Bakwai
Asanti Bakwai ne gaskiya lokacin da kakannin mu suka zo nan suna cikin gari ne wani anguwa ana ce mai Namfansa to Namfansan na ko ni gehi akwai ni babban ice ice ne da ya kasance angulaye ko kunu suna hawa suna sai kenan shi sa shi ana ce mai petigiasi wato ice da angulaye to nan ne Hausawan nan suke to suna nan tarihi suna irin aikace aikace irin kaman malanta almajirinci suna noma ga ruwa da sauransu to ana nan rannan suna kaman kowa ya dawo wajen sana'an shi ana nan ana buga irin wasan da ake ce karta suna bun karta shi kadara ya shiga aka samu wani matsala tsakanin su da ainihin masu kasa to cikin kadaran nan ne aka samu mace aka buge ta ta Zambabu to da ta Zambabu shi kasance kuma ya ita matan kuma cikin diyan sarauta ne cikin arewan Najeriya to babanta abin ya koni zuciyar shi sosai sai yayi maganin nan baki ai kun san lokacin kuma mutanen da maganar su fa dusi ne maganar su in ya hadi bai tashi to sai aka samu ni matsala na ciwo kaman wanda ciwo dai na kurajen jiki kaman jagane ko dai abin nan karimbo ya samu mutanen ciwon kuma ya kama mutanen kasan ne ba baki ba ba Hausawa ba to ana ciki akwai wani malami ana ce mai Malam Bako to shi Malam Bako ya hadi masa aini sarkin gari cewa gaskiya abin da zai zo gashi an san yanda za a yi ayi roƙon Allah amma an bukaci bakar sa ni so ai saraka da shi da aka fada mai da ya kasance sarki ya ga dai wallahi babu sarki shi Allah shi ba da sa aka yi kisa aka yi saraka shi aka yi roƙon Allah dan take kuma ciwon ne ya mata to shine dalilin da yasa Bahaushe ya samu shiga don roƙon Allah nan da aka yi ciwon nan ya tafi shi ya bari Hausawa suka samu shiga daga nan ne aka doko su aka kawo su wannan ana ce mai tsohon zango ana ce mai Nyamid Yasi yanzu amma tsohon zango farkon zangon da suka zauna kenan sannan suka dawo aka dawo nan inda ka zo ka sami mu kenan shine sabon zango
wani sana'a ne aka san garin Bakwai da shi
so garin Bakwai dai sana'an da aka san mu muna sana'a na annu akwai teloli akwai kanikawa sana'a dai na wanda ka san dai sana'a dai kanikawa nan mashin ne ko dai na mota muna da su ana noma akwai makera akwai wadanda suke kuma zuwa farauta akwai wadanda ma suke kiwo suna kiwon bisashe shanaye da sauransu duka sana'an da muke yi a Bakwai kenan don abincin da muke ci da dama ma muna noman shi a nan ga sa sunan garin nan ne saboda kwakwan da ke nan ana nihin gonan kwakwa ko kwai na kwakwa shine manan da kwaye na kace Bakwai matum gonan kwakwa kenan ko ko dajin kwakwa manan Bakwai kenan
to ni yan bambanta tsakanin Bakwai da sauran gauri
gaskiya tsakani da Allah abin da ya bambanta mu shine zaman lafiya nan ji kowa ya san uban kowa kowa na son zaman lafiya saboda in babu lafiya babu arziki shi sannan dai bamu da matsala mu duka mun zama abu guda uba guda uba guda haka muke nan Bakwai bambancin mu kenan da wasu wuraren zaka ji ana fadace fadace da sauransu insha Allah
wani take aka san garin Bakwai
to garin Bakwai ne taken Bakwai ko filarin Bakwai shine Bakwai namijin gari garin da babu rago in ka ga rago ya zaka ne ko ko ya taho ko ya zo ne Bakwai kenan saboda kowa na ci da gumin shi shi zaka ce mai aka ce na haka ne
wani abu ne ya zama kalubale inda yake ci mu fito a Koriya cikin wannan gari na Bakwai
so Bakwai dai mu kalubalen mu ne ko masalan da muke shine kaman bamu da masana'antu inda matasan mu za su samu aiki su yi ya so a samu abin da za su samu baki salati mu dai masalan mu kenan aha masalan kenan da shi ne da shi kenan
madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Baya ga haka, akoda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu.
Yeah, I'm
Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.